Mai saurare barkanku da wannan lokaci sunana Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. A makon da ya shude da dama daga cikin ƴan ƙasa sun fuskanci yadda aka samu tangardar sadarwa musamman na internet. Hukumomi sun alakanta hakan da tangardar wasu bututu dake karkashin ruwa dake da alhakin bada sadarwa ga kasashen Afirka da dama. Lamarin kuma ba iya ƴan Najeriya ya taba ba, inda a cewar al'umma ya taba kasuwancin su da dama da harkokin yau da kullum, gashi ba su da mafita ta daban. Da yake an ce har yanzu ana gyara, lamarin na murmurewa amma bai dawo 100% ba. Shirin Najeriya a yau ya lalubo muku hanyoyin da za ku samu mafita kafin a kammala irin waɗannan gyare-gyare, ko kuma idan irin hakan ta sake faruwa. Wasu ƴan Najeriya da ke amfani da shafukan sada zumunta sun bayyana yadda lamarin ya taba harkokin su na yau da kullum.
Sunana Najib Shehu, gaskiya daukan wannan wato network da aka fara a kwanakin nan gaskiya ya shafi hatta business din mu da yawa, saboda akwai abin da muke business wato na online wanda da yawa akan mana transfer kuɗi ne, wanda da yawa wasu bankuna ba sa yi, wanda yakan sa cewa business din mu ba sa tafiya daidai, saboda wanda muke business din da su business ne wanda kila suna da nisa, wanda ba guri ɗaya muke da shi ba, kai wato hawayen da muke kusa da su ma ya shafa. Sannan kuma inda muke tallata irin kayayyakin mu da yanayin da muke posta su a shafukan sada zumunta ya kan samu tsaiko, ko gurin yanda zamu mero mutum da magana wanda ya duba ila yana sha'awan kayan, sai kaga abin ya zo da tsaiko saboda irin network din da yake. Duk da muna da laika da MTN da irin su Etisalat da su Glo, duk da haka ya shafe su gaba daya. Gaskiya ba karamin cikas muka samu ba aka tsaiwon wannan network, wanda har izuwa yanzu muna fama da shi.
Sunana Mu'azu daga Wari. Gaskiya wannan matsalan wanda suke na ya shafe ni sosai. Tabani in such a way that akwai transaction da nayi, wallahi ban ma san ko transaction din yayi ba, kawai kwata-kwata network ya doke, ba ma alama ko transaction din da nayi delivering ko bai delivering ba, an yi deducting, wanda ma nayi mishi transaction din ma ya kira ni wai bai gana ya samu abun ba. So kuma in fact it creep down ya crashing businesses wanda suke online businesses. Amu da muke harkan blogging ya crashing wannan din site kasuwancin mu.
Assalamu alaikum. Eh, gaskiya ya shafe ni kwarai da gaske Muslim, kuma ya shafi ma mutane da dama da na gani a unguwan mu. Saboda za ka kana so ka tura kuɗi, in ka tura babu alert ko kuma kwata-kwata ba zai je ba, akwai matsaloli dai da dama, kuma ko ni ma yayi mun haka. Sannan a kasuwa ma na gaggani sosai, wasu suna tura kuɗi kaga kwata-kwata yaki, wasu ma kuma suka zo suka daina yadda, saboda za ka ga za ka tura amma ba zai nuna ma an cire ma kuɗi ba ko kuma wani abu. Sannan kai ma kuma can ba za ka gani ba sai an ja wani lokaci tukunna kila za ka gani. Gaskiya matsaloli ne sosai haka, kuma gaskiyar magana ya kamata a gyara.
Lamarin na katsewar bututun sadarwar ya taba wasu masu sana'o'i musamman ta internet kuwa uba masu siyar da harkar nan ta data.
Sunana Princess Fahimat daga Gombe. Gaskiya matsalolin da aka samu na rashin network na kwana biyun nan gaskiya dan taba kasuwancin mu, saboda kusan zan iya cewa kasuwancin mu ya dan tsaya cak sakamakon kunce irin mu masu sai da irin ire-iren data haka, an yi ta nema hakan nan, to kuma gashi babu network, kusan ya dan taba mu gaskiya ba kadan ba. Saboda haka muna fatan da kuma roƙonka da hakan ya sake kasancewa, amma gaskiya ya taba mu sosai, ya taba abubuwa da dama, kuma kusan kasuwancin mu ma ya dan tsaya cak na kwana biyu.
To a gaskiya abin da zan iya cewa wato akan matsalan internet da aka samu na kwana biyu, a matsayina na matashiya kuma yawanci gaskiya nakan amfani da wayata ne ta wurin yin harkoki na a ta internet kenan, dole sai ta nan zan yi aiki na gaskiya. Saboda ka san kasancewar yanzu, rayuwar yanzu dole sai ta waya ne kake iya dukkan wani harkokin ka. To zan iya cewa a kwanakin nan gaskiya da aka samu matsalan tangardar na'ura wato na internet kenan, gaskiya zan iya cewa gaskiya ban ji daɗi ba, saboda na dan yi asara da dan yawa, saboda akwai abin da dole a ranar zaka yi, kuma abin saboda rashin network din nan baya yiwuwa. Ko ka gwada yau ka gwada gobe ina abin da ya har yanzu, ko kai da karkake samu network din ka yi dawo maka daidai, kama daga kaga ina kuɗi daga ina yin sana'ar saida data, kuma bayan sana'ar saida data na samu sauki wajen siyan nawa datan da kaina in zan yi amfani da shi.
Masana sun ce wannan lamari akwai dalili baya ga zarge-zarge da suka biyo baya. Malam Yusuf Abdullahi shine babban jami'in kula da sadarwa na kamfanin Media Trust. Ya mana ƙarin haske.
Dalili kuwa shine an samu matsala ta cable na ƙarƙashin teku wanda ya tashi daga Lagos ya je har Europe, da ya je wata ƙasa da ake cewa Portugal. Amma da yana tawa daga Portugal ya dan tsaitsaya wasu ƙasashe irin su Senegal, su Cote d'Ivoire, su Ghana da sauransu kafin ya iso Najeriya. Kuma daga Najeriya aka ƙara tura shi ya tafi diya bi kasashen nan na bakin teku, aka hahada su da harkar internet har ya je Afirka ta Kudu. To daga Afirka ta Kudu nan kuma ya sake dauka ya tafi abinda ake cewa Asia Europe, ko kuma Europe Africa Asia. So daga nan ya koma Europe daga Afirka ta Kudu. To kaga akwai, zan ce maka, me ring cikakken cycle wanda in ko ina ya tabu internet din zai bi ta baya ko ya biyo ta gaba, ka gane. To amma matsalar da aka samu yanzu wuri biyu kasashen abin ya faru. Ya faru a wurin kasan Cote d'Ivoire da Senegal, kana ya je can kuma ta wurin Asia, wurin ta wuraren su India, a nan ma aka ƙara lalata shi. To shine ake cewa wanda suka yi wannan abin sun san abin da suke yi. Sun san cewa idan suka yi wannan biyun za a samu matsala ta harkar sadarwa a Afirka da ma ƙasashen duniya da dama. So shine dalilin da muke ganin sa ake cewa wannan harkar wasu ne suka yi ta da ganga. Babu wani manhaja da za mu ce wai ko wai mu ce kashi 100 bai da matsala. Kowane yana da matsalolin shi, sai dai kawai a ce matsalolin wasu sun fi na wasu. To amma kaga ai wannan kamar yadda ne bayani da farko, duk wata dubara da za a yi wadda za ta kasance in wani abu ya faru a bi ta wata hanya. Amma wannan da yake sun san abin da suke yi sai suka yi wuri biyu. To ko da kai nan kana da wannan complete abin me ake cewa cycle, amma an taba shi ta wuri biyu, to dole za a samu matsala. So kaga akwai inda ba zai taba komawa ba. So dole kawai a samu wannan. To abin da ya kamata dai a ce yanzu su kamfanonin sun fara tunani shine su fara tunanin ya za su samu backup, you know, so wanda za a ce ko da ya dauki an samu irin wannan matsala za su iya bi ta inda ba harkar fiber ba. To kun san akwai abin da ake cewa na satellite, kuma mun san da kafin ma fiber ta zo satellite ake amfani da shi. Sai satellite fiber da ta zo duk ta kori kamfanonin satellite da suka durkushe. To amma ashe ba durkusun kuma suka yi ta bincike suka gano yanzu cewa su ma sun samu capacity.
To a wannan yanayi shin akwai wata mafita ga 'yan Najeriya? Kwarai kuwa, in ji Malam Yusuf Abdullahi. Sai dai kafin nan, shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, ko Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify, ko kuma TuneIn Radio. Ana kuma jin shirin ta trustradio.com.ng. Madalla, wannan lamari ta wace hanya in ƙasa za su samu wata hanyar ko don gudun ɓacin rana irin na yanzu?
Mafita ga 'yan Najeriya kafin a gama wannan gyara shi ne su ta haƙuri a yi ta bi internet ɗin yana baya sauri har a garin da za a gyara. Amma dai kamar yadda na ce, a yanzu za ka ga abubuwan sun fara gyaruwa saboda kamfanonin duk sun koma kan kamfanonin da wanda su basu wannan matsala ba ta shafe su ba. Sai dai kawai kila ba su da wannan capacity din duka da za su iya dauka kowa. Amma dai ana samun mafita. Wata kuma mafita shine 'yan Najeriya su fara tunanin yanda za su hada kansu da internet ba wai dole sai daga fiber ba. A gane su ji su fara tunanin me okay su samu harkar satellite wanda ko da wannan fiber ya dauke suna dai da internet daga satellite wanda shi kaga shi da ne muke matanin yanayin in ana ruwa yana daukewa to amma yanzu duk sun gaggara wannan ko da ba ma ka ganin daukewa sai dai kaga kila saurin shi ya dan rago amma dai ba zai dauke yanda da yake yi ba da sai ka jira an gama ruwa kafin ka ci gaba da aiki da shi to amma matsalan shi ne akwai kamfanonin da suke ba da wannan satellite da service na satellite a Najeriya amma kuma tashar su tana ƙasa kuma suna dauka wasu wannan service din daga waɗannan kamfanonin to kaga in wannan submarine cable din samu matsala su ma sun samu matsala saboda haka ko kana kan satellite din su ma kai maka da wannan matsala to sai dai ka samu kamfanin da ka san cewa ba Najeriya yake dauka connection din shi ba daga Najeriya bane kila daga America ne ko daga Turai to in kaga haka ne ko da na Najeriya dauke kaga zaka ci gaba da hawa internet dinka ba tare da ka samu matsala ba to shine mafitan Najeriya tunda wannan matsala ba ai matsala ce ta cikin kasa ba a matsala ce ta wajen kasa saboda haka duk inda zaka yi connection duk wanda zaka hawo kan shi amma ka canza wani mai kamfanin ne dole dai ta wannan kafazi to da option ɗinka shine yanzu ka samu satellite kamar yadda nace da ai hanya ba ita kadai ce hanya samun internet a kasashen mu ba kamar yadda nace akwai wannan ta satellite amma ta satellite ban san abin da ya faru saboda haka abinda ake dai tunani shine mutane su fara tunanin in har kana da ba kaman kamfanoni gaskiya tunda su masu gidaje za su iya dan hakura na yan mai kila kwanaki tunda kila za su je office su samu internet din mai kyau amma dai kamfanoni shawara da nake bada shine su fara tunanin yanda za su fara hawan internet na satellite
to da yake lamarin ya taba kamfanoni da dama Malam Yusuf Abdullahi ya mana tsokaci kan yadda su kansu za su samu mafita a nan gaba
to wannan matsala ai ta riga ta taba kamfanonin nan ta bangarori da dama kaga yanzu dai duk kamfanonin da suke haduwa da za su fara tunanin ya za su samu wata mafita so da nan gaba ko da an samu wannan matsala kaga za su san yadda za su suna da wani wata hanyar da za su bi kuma kamfanonin nan ai dole yanda suka tabi shine yanzu kaga koma da suka yi kan wasu kamfanonin su daukan musu wannan internet nasu zuwa can Turai kaga ai sai sun biya su kudi saboda haka kaga ai dole sun yi asara ta makudan kudi tunda kuma kaga wannan harka ce da ake yi da dala to ba karama asara kamfanonin za su yi ba cikin yan kwanakin nan to kaga za su fara customers su za su fara tafiya ko dai su hawo satellite ko kuma su rage wannan yawan abin da suke da su hawo wani kamfanin kaga sun raba biyu to inda kana biyan naira 10 yanzu sai ka biya wannan naira 5 ka biya wannan naira 5 so kaga nan ma kamfanin ya rago da kudin shigowarsu ai kaga abin da gwamnati take ta gaya ma kamfanonin nan kenan cewa ku kawo manhajojinku ku aje su a Najeriya in kuka aje su a Najeriya ko irin wannan abin ya faru mutane ba za su sani ba yanzu kaman bankunan nan kaga duk transaction ba ka iya tura ba ka iya komi duk ya tsaya a wannan lokacin nan sai da aka fara samun dan mafitan nan shine yanzu ke dawowa a hankali amma da a ce din Najeriya akwai abin da ake ce ma IXPN Internet Exchange Point of Nigeria ita wannan internet exchange dukkan ISP kamfanin da suke bada harkar internet duk sun hadu a wurare kaman guda hudu a Najeriya akwai su a Kano akwai su a Lagos akwai su a Abuja akwai su a Port Harcourt to duk kamfanin da yake bayar da sadarwa ya zo zai hawo wannan manhaji a IXPN idan ka hawo duk wani wanda ke harkar internet in zai je ya samu yana so ya je wata manhaji inda har manhaji tana cikin Najeriya ne wannan zai bude mu gwamnati ido ta gano cewa wannan ba kaman kamfanonin gwamnati za su kwashi manhajojin su kai su ko America ko su kai su Europe. You know, sanda ma kake in ka tara data nan ta yawa in ran da kake son ka dauko ta ko kuma ran da ake wani yaki ma da ƙasa da ƙasa da sun yanke ka sun ce wannan data baka ba za mu baka ba shikenan.
To mai saurare, da haka shirin Najeriya a yau ya zo ƙarshe. A madadin sauran abokan aiki, sunana Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Daily Trust.